السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله تبارك وتعالى واندا cikin falalansa da ikon sa ya sake kaddara rayuwar mu ta kawo zuwa ga wani watan Ramadan na wannan shekara ta 1446 wanda yake shekara ta 2025 miladiya. Kamar yanzu ko in ce kamar watan jiya muka zamto a wannan gurin muna wannan tafsiri na shekara ta gabata, amma gashi har shekara ta sake zagayowa. Wannan yana daga cikin alamomin wato alkiyama ta zo gabke. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin sunan dinsa wanda aka rawaito daga Anas dan Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ƙarshen duniya ya zo za a samu taqarrubun zaman, lokaci zai ga kusa, zai zamto shekara za ta zama kamar wata, wata zai zamto kamar sati, kamar juma'a, sati kuma zai zamto kamar wato yini ɗaya, yini kuma zai zamto kamar sa'a ɗaya. Wannan yana daga cikin alamomin wato tashin alkiyama. Kenan, kowa sai yayi shiri, yayi tanadi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu. Dama shekarar da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 102 a cikin suratu al-Baqara. Mun karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala: wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mun karanta wannan a ƙarshen wato tafsirin shekarar ta gabata. Insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu fara da aya ta 103. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Yau muna biyo ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake yayi daidai da 2 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Bismillah.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
حياك الله. كفو فارا لأن asa wuri a silent mode, kar ya zamto ana wato ana kira kuma ana tafsiri ya zamto kara tana da mutane. Bai kamata ba. Alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi matsayi fiye da duk wani sauti da ka sani. Da fatan da Allah mutane za su sanya wayoyi a yanayin da ba za su yi kara ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace walau annahum amanu wattaqaw, walau annahum amanu da a ce su din sun yi imani, wattaqaw kuma sun kiyaye, wato sun kiyaye tsafi sihiri da yahudanci, lamathubatun min indillahi khairun, lamathubatun min indillahi da ladan da za su samu da gurin Allah khairun, da wanda ya musu alkhairi, lau kanu ya'lamu da sun zanto suna da masaniya akan haka. Sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kun da suka yi imani, la taqulu ra'ina, kada ku rubuta fadar kalmar ra'ina, ma'ana kalmar dan saurara mana, amma irin wannan kalmar ra'ina, wa qulu durna, ku rika cewa saurara mana, ma'ana da ra'ina da undurna duka ma'anar su daya, amma kar ku yi amfani da kalmar ra'ina, ku yi amfani da kalmar undurna, wasma'u ku kuma ji, ku saurari abin da ake umartar ku da shi. Allah ta'ala ya ce walil kafirina azabun alim, dangane da su kafirai kuwa akwai azaba wacce take mai radadi. Ma yawaddu alladhina kafaru, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suke kafirai ba sa so, min ahlil kitab, daga ma'abota littafi, ma'ana kafiran cikin yahudu, walil mushrikina, hakanan su ma mushrikai ba sa san, an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, Allah tabaraka wa ta'ala yana kebe, Allah tabaraka wa ta'ala yana kebe wanda ya so ne da rahama ta sa, ma'ana yana zabar wanda ya so ne bashi rahama sa. Wallahu dhul fadli al'azim, Allah tabaraka wa ta'ala ma'abocin falala ne wacce take mai girma. Dama ayar ta gabata wacce muka karanta a bara, wacce har muka karanta kissar wata mata wacce ta je gidan wani malamin duba ko wani malamin boka ko wani dan tsubu, wanda har yake cewa wato wata tsohuwa ta dauke ta akan kare ko in za mu tuna, da aka je ya zanto imaninta ya zube, aka bata asiri ta gaba a hada kaza da kaza ba, take cewa yaya ni ba a mai min aikin ba, tsoho take cewa aiki yanzu an gama komai, duk abin da ke so a duniya ya faru zai faru, har ta bata irin alkama ta ce ya shuku ya shuku, to kaga tsafi kenan. To shine Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu, inda a ce su yahudawa sun yi imani, domin dama su yahudawa wato a can a kasar Filistine kenan, a yankin Filistine Isra'il, dama duka guri ɗaya ne wannan gurin aka raba shi. A nan Annabi Sulaiman alaihi salam yake bayan ya bar duniya, sai suka je inda yake zama yake darasi, sai suka tona suka zuba waɗansu hatimai a ciki na asiri, sai suka taro mutane kuma sai suka tono su, sai suke ce musu kun ga wannan, da wannan fa Annabi Sulaiman ya mallaki mutane, ya mallaki aljanu, ya mallaki tsuntsaye da dabbobi. Sai suka fara biya mutane safi wato da sunan asiri. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau annahum amanu, da a ce su din sun yi imani cewa Allah ne mai yin komai, ba maganar wani tsafi, da sun yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da sun yi imani da alqur'ani, wattaqaw ma'ana suka kiyaye. Attaqwa anan ana nufin wato ba ana nufin cewar su zamto wato su yi taqawa, ana nufin da sun kiyaye tsafi sihiri, lamathubatun min indillah, to da hakan ya kasance lada daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala da za su samu. Law khairun, Allah tabaraka wa ta'ala ce da ladan da za su samu ya fi musu alkhairi, law kanu ya'lamuna, inda sun kasance suna da sani. Sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kullu suka yi imani, la taqulu ra'ina, kada ku rika cewa ra'ina. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai suka zo gurin sa suna son su masa magana, sai su ya rasulullah ka dan saurare mu, za mu faɗi kaza, ga wata magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai ba mu wato sauraro, sai su ce ra'ina. To su kuma yahudawa a yaran su idan aka ce ra'ina tana da ma'anoni guda biyu, a yaran su tana da ma'anoni guda biyu, a gurin su kuma larabawa in aka ce ra'ina din ana nufin saurara mana. Sai su yahudawa suke amfani da wannan dama suke zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam su a gurin su daga cikin wannan ma'anonin guda biyu sune wato ra'ina wato wawa ko wanda yake bashi da mutunci a cikin mu nun aka ce ra'ina a gurin su ana nufin wanda yake wawa ko wanda yake bashi da mutunci ma'ana ta biyu kuma ra'ina shine mutumin da kai zaka saurare shi wato ba zaka saurare shi ba shi kuma dole ya saurare ka ma'ana na kasa da kai kenan idan ka samu wanda yake dan hidima ko wato wanda yake wani mai mulki ko wani mai kudi ko dai wani mai wani matsayi yake masa hidima ta kuma fuskar azabtar da wannan zaka ga kullun sai dai a bashi umarni shi yaji amma shi duk abin da zai faɗa ba za a saurare shi ba to a gurin yahudu in aka ce ra'ina yana nufin irin wannan wanda shi dole yaji amma shi kuma in ya faɗa ba za ma a saurare shi ba sai su je su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan magana a matsayin sun zo ne su masa magana in sun koma gefe kuma sai su riƙa dariya ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Sa'd bin Mu'az dake shi kuma ya iya yaren yahudu sai ya ji suna faɗar wannan kalma sai yake cewa ya rasulullah a daina faɗar wannan kalma saboda ga ma'anarta su a yarensu kuma suna faɗa ne da manufar wato aibataka da kuma manufar wato zaginka shine Allahu tabaraka wa ta'ala yace la taqulu ra'ina kada ku riƙa cewa ra'ina a matsayin asga ilaina sam'uk ka saurara mana wato ka ba mu jinka za mu faɗi magana abinda za ku riƙa faɗa in za ku ce ya saurare ku wa qulu unzurna ku riƙa cewa unzurna ba kalmar ra'ina ba ma'ana kenan a gurin larabawa da ra'ina da unzurna duka ma'anarsu ɗaya sai dai su a gurin su yahudu to ra'ina ɗin ma'anar bata da kyau Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wasma'u ku ji abinda ake umartar ku da shi walil kafirina ga su ainihin kafirai kuwa ma'ana yahudawa kenan azabun alim akwai azaba wacce take mai raɗaɗi wacce take mai zafi Allah ta'ala ka kare mu sai Allah ta'ala ya ce ma yawaddu alladhina kafaru waɗanda suke kafirai basa san min ahlil kitab daga cikin ahlil kitab ma'ana kafirai daga cikin ahlil kitab kenan akwai mu'minai a cikin su kenan tunda Allah ta'ala ya ce min ahlil kitab domin akwai waɗanda suka musulunta daga cikin su yahudawa ɗin suka zamto musulmai kuma akwai waɗanda a lokacin Annabi Musa alaihi salam sun yi imani da shi haka nan daga cikin yahudu akwai waɗanda suka shiga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama saboda haka su waɗannan musulmai ne kenan shi yasa Allah ta'ala ya ce mai wadul ladina kafaru min ahlil kitab waɗanda suke kafirai daga cikin ahlil kitab daga cikin yahudu basa san walil mushrikina haka nan su ma mushrikai kamar yanda yahudawa basa so haka nan su ma sauran mushrikai basa san an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku cewa min khairin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wannan wato jumla ta zo da min har guda biyu a ciki min khairin min rabbikum daga wani alkhairi daga ubangijinku malaman tafsiri suke cewa min khairin dinnan wannan min din sila ce abinda ake nufi an yunazzala alaikum khairin min rabbikum haka kawai ake nufi ana nufin basa san a saukar muku da alkhairi daga ubangijinku min din sila ce ma'ana za'ida su basa fatan haka to menene alkhairin da basa so a ainihin wato saukar muku shine magabata malaman tafsirin alqur'ani mai girma wasu suka ce basa so a saukar muku da wato annabta a cikin ku larabawa mutanen makka basa so ya zamto a cikin ku ne wasu suka ce a'a abinda ake nufi a basa san a saukar muku da ainihin alkhairi daga ubangijinku wato shine basa so a, wato a saukar da addinin musulunci ma gaba daya basa so ku zamto musulmai su wannan ne basa so sai Allah ta'ala ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi Allahu tabaraka wa ta'ala yana keɓanta da rahama tasa man ya sha'u wanda ya so rahmatihi malamai suke cewa ana nufin wato annabtaka da Allah ta'ala biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma rahmatihi wato shine musuluncinsa duk wanda Allah ta'ala ya sa ya zamto musulmi to Allah tabaraka wataala ya bashi ya masa rahama domin duk wanda ya mutu bai taba shirka da Allah tabaraka wataala ba ko kuma ya tuba bai ƙara yin shirka ba bayan ya tuba to lalle karshen al'amarin sa zai zamto a gidan aljanna ko da kuwa karan fari laifukan sa Allah ta'ala bai yafe masa ba sai da ya sa shi gidan wuta to karshen al'amarin duk wani mai imani musulmi da bai shirka ba karshen al'amarin sa wato gidan aljanna kaga ya zamto me a cikin rahmar Allah shine Allah ta'ala yace wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah tabaaraka wa ta'ala yana kebantar wanda ya so da rahmar sa wallahu dhul fadlil azim Allah tabaaraka wa ta'ala ma'abocin falala ne wacce take da girma mafi girman falala shine ka tsinci kanka musulmi wannan shine yafi wani daga cikin malaman mu yana mana dar yana lakta yake cewa wata rana ya je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya mutu aka taru za a masa sallah bayan sallar farilla za a yi sallar gawa sai suke cewa kai lalle wannan mutum yayi dashi gashi ya zo a Madina shi ba dan kasar Saudiya ba ya mutu a Madinatu Rasulullah kuma za a masa sallah a Masjidin Rasulullah lalle wannan mutum yayi dashi yake cewa sai ɗaya daga cikin manyan malamai a gurin sai yake cewa ai duk ba wannan bane falalar falalar shine Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da shi yana musulmi kuma gashi ya mutu akan musulunci domin waɗansu an haife su a garin Makka wasu an haife su a garin Madina sun rayu ba su yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma zai musu amfani ba amfanin da zai yi wa bawa shine mai ya rayu musulmi kuma ya mutu akan musulunci ya Allah ta'ala ka rayar da mu muna cikakkun musulmai kuma ka karbi rayuwar mu muna cikakkun musulmai wallahu Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu dhul fadlil azim Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin falala ne falala ne girman gaske sai Allah ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'am na'am
ma nansakh min ayatin aw nunsiha la ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
حياك الله الله تبارك وتعالى يأتي ما ننسخ من آية أو ننسها duk abin da muka shafe na daga wata aya aunun siha ko muka mantar da ku wannan aya na'ati bi khairin minha Allahu tabaraka wa ta'ala yace za mu kawo wacce tafi ta alkhairi aw mithliha ko kuma kwatan kwacinta alam ta'lam anna Allahu ala kulli shay'in qadir Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in abisa kowane abu qadirun wato mai iko ne akan komai ya shafi alqur'ani ya kawo wani ya goge wannan aya a kawo ta a mantar da ku wata wasu ayoyi ko wasu surori ma alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle kun san cewa lalle ka san cewa Allahu tabaraka wa ta'ala lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka nasa ne wa malakum min dunillahi Allahu tabaraka wa ta'ala yace bakku da wani Allah min waliyyi wala nasir wanda yake wali wato majibuntin al'amuran wanda yake ba Allah ba bakku da wannan wala nasirin haka nan bakku da wani mai taimakon ku in ba Allah ba am turiduna an tasalu rasulakum Allah tabaraka wa ta'ala yace a ku dai kuna so ne ku tambayi manzon ku kama su'ila Musa min qablu kamar yanda aka tambayi annabi Musa kafin zuwan ku lokacin da banu Isra'ila suka rinka masa tambayoyi daban-daban wa bay yatabaddal al-kufra bil iman Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya musanya kafirci da imani faqad dhalla sawa'a sabil hakika wannan ya bace wa tsakiyar hanya. Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nusiha, duk abin da muka shafi, ma nansakh min ayatin, duk abin da muka shafi na wata aya, aw nusiha, ko muka mantar da ko ita. Alqur'ani akwai wato ayoyin da suke an shafe su, malamai sun kawo kalolin an-nasikh da mansukh daban-daban. Daga ciki akwai kala uku, shine wasu ayoyin a shafe hukuncin su, kuma a shafe rubutun gaba ɗaya kacaukan ya zama to ba sana. Waɗansu kuma suna nan ana karantawa amma kuma hukuncin ne aka shafe. Waɗansu kuma ba sa nan, wato an shafe karatun su amma kuma hukuncin yana. Kamar mai aure idan yayi zina a jefe shi, wannan ayar an shafe ta, ba ta nan cikin Alƙur'ani mai girma a rubuce, amma hukuncin kuma yana nan. Ina ba ta gani. Allah ta'ala ya ce ma nansakh min ayatin aw nusiha, duk abin da muka shafi na daga wata aya, aw nusiha, ko muka mantar da ku ita. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya Alƙur'ani wato kacokan ɗinsa yana sama, wato ya sa shi Allahul Mahfuz, daga nan kuma aka saukar da shi kacokan zuwa sama ta ɗaya. Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun saukar da Alƙur'ani a daren lailatul qadri, ma'ana dukkaninsa aka ɗauko aka kawo shi wato sama ta ɗaya. Daga nan kuma aka yi shekaru 23 ana saukar da shi zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ɗauko daga guri kaza zuwa guri kaza a kawo masa, a ɗauko daga kaza zuwa kaza a kawo masa. To a cikin wannan sai an saukar da wani, sai kuma a canza. Aw nusiha, ko a mantar da ku ita. Wata rana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka wayi gari, wato suka ji sun manta wata sura kacokan gaba ɗaya. Kowa ya zo zai karanta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, in zai karanta sai ya kasa. Sai a ce to wane, kai maka haddace ayar a sura kaza, in ya zo ya yi bismillahir rahmanir rahim sai ya kasa. Dukkan sahabbai kowa ya kokarin ya karanta wannan sura, suka ji sun wato sun kasa. Suka ce mu je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, suna zuwa suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga fa yanda al'amarin yake. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ta'ala ya shafe wannan ne, sai Allah ta'ala ya saukar da wannan, ma nansakh min ayatin aw nusiha, abinda muka shafe na daga wata aya ko muka mantar da ko ita. Domin waɗansu ayoyin suna nan kuma suna nan a haddace a kirazan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗansu kuma an goge daga cikin kirjin. Allah ta'ala shine mai iko akan komai. Ka haddace abu ba tare da tsawon lokaci ba, a yau ya mantar da kai wannan, Allah ta'ala shi yake da wannan iko din. In ya ga dama ya tabbatar da abu a cikin zuciyar bawa, in ya ga dama ya goge al'amari a cikin wato zuciyar bawa. A larabci kuma idan aka ce an-nasakh shine wato yana nufin abubuwa biyu, ko dai ya zamto kwafa, kamar da ake cewa nuskatul kitab, wato kwafin littafi, sai ya zamto kenan da wannan ma'anar dukkanin Alƙur'ani ma mai nuskha ne, tunda kacokan ɗinsa yana sama, kaga nan kwafinsa ne aka kawo duniya kenan. Ya zamto kenan mai ma nansakh min ayatin, abin da muka kwafo na daga wasu ayoyi daga sama aka kawo nan duniya. Wasu suka ce kuma daga cikin ma'anarsa a lugha shine wato an-nasakh ɗin, wato ana nufin shine ɗauke abu a goge shi ya zamto bayan. To wannan cewa a goge ɗin, wannan ma'ana ta biyu, malamai suke cewa to wannan ake nufi a cikin wannan aya, ma'ana a goge, ko dai goge rubutun, ko goge karatun, ko kuma goge hukunci, ko kuma goge duka guda biyun ma. Aw nusiha, ko muka mantar da ku ita. Akwai wata sura, wato suratul ahzab, malamai suke cewa suratul ahzab tsawon su ɗaya da suratul baqara karan fari. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya goge mafi yawan ayoyin cikin suratul ahzab, sai ta zama irin yadda take a yanzu, amma da dade suke da suratul baqara, tana da ayoyi 286 kamar yadda baqara take da 286, aka zo aka goge ayoyi da yawa daga ciki. Na fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sa Alqur'ani yana sauka, akwai masu rubutu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware su, idan an saukar da wahayi sai sa su rubuta, irin sai sayyidina Ali, sayyidina Abu Bakar, da sahabbai da yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su a matsayin kuttabul wahyi, wato marubuta wahayi, a lokacin kuma ana rubuta wa'ayin nan ba tare da wato nuqat ba babu dugo dugo din nan kamar nan ma nan sah nunun nunun guda biyu duka babu kha din nan babu shi ma dugon kawai zai zama to dungun ne kawai sai sinin sai ha kuma ana nufin ma nan sah haka aka saukar da wato alqur'ani haka aka rubuta shi karan fari haka sahabbai suka karanta alqur'ani a bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da dugo ba yanzu ka karanta tabara to dugon ta din babu alqur'ani shi sa malamai suke cewa idan mutum ya iya karatun larabci ya halasta ya karanta qur'ani amma dariqatul afdal li qira'atul qur'ani shine at-talaqqi wato koya daga bakin wani shine ita ce hanya mafi cancanta mafi alkhairi ta koyan alqur'ani ne ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai ne an dariqatul talaqqi su ma kuma sahabbai sun karantar da wanda suka biyo bayan su ne ta wannan hanya din sai daga baya aka yi dugo wato duk dugon da ka gani a Qur'ani dugon sinin amma da sinin ne a diga guda uku nan sa a diga ta ƴaƴan ta din da babu ƴaƴan ta babu wato dan babu shi ma kun babu nunin shi ma babu dugo akai duk da ke cewa har yanzu nunin ma wasu qurra arwaye wato arwaye su babu wannan dugon nunin din kamar warsh da sauransu babu wato dugo Al-Qur'ani mai girma ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan siga kuma manzo Allah ya karantar da sahabbai haka su ma kuma suka karantar da wanda suka biyo bayan su haka wanda babu wani mutum da zai iya karanta Al-Qur'ani a wancan lokacin mutukar dai ba malami ne ya zauna da shi wanda ya ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ba saboda duk babu wannan dugo kaga in babu dugo kuma kusa karanta Allahu tabaaraka wa ta'ala yace aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha za mu kawo za mu zo da wacce ta fita alkhairi wacce ta fita alkhairi ba ana nufin wacce ta fita alkhairi cewa waccar din babu alkhairi a ciki ba a'a ana nufin wacce ta fita sauki wajen hukunci da kuma tarin lada amma da ta farkon da ta biyin ai dukkanin su maganar Allah ce to zancan Allah tabaaraka wa ta'ala kuma dukkan sa me alkhairi ne na'ti bi khairin minha ba ana nufin wani maganar Allah ta fi wata magana ta alkhairi ba na'ti bi khairin minha aw mithliha za mu kawo wacce ta fi ta sauki wajen hukunci ta fi ta alkhairi kenan me wajen hukunci hukuncin yana da sauki fiye da da aw mithliha ko kuma kwatan kwacinta wajen hukunci din ina fata an gani ko kuma ya zamto ta fi ta tarin lada fiye da wacce din saboda la'alla harufan wacce aka kawo sun fi wancan yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuwa duka wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah Allahu tabaaraka wa ta'ala zai bashi lada goma kaga idan harufa suka fi yawa lada ya fi yawa kenan kaga alkhairi ya ƙara karuwa sai Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ka sani alam ta'lam ya zo da sigatul istifham wato ya zo da tsari na tambaya alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san Allah ta'ala mai iko ne akan komai ba amma ba haka ake nufi ba abinda ake nufi lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai na fata an fahimta alam ta'lam bi ma'ana kai lalle ka san Allah ta'ala mai iko ne akan komai tunda yake da ikon ya shafe daga zukatan mutane to ba abin da ya gagare shi alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle ka san Allah tabaaraka wa ta'ala mulkin sammai da kasai duka nasa ne wa malakum min dunillahi bakku da wani Allah min waliyin wanda yake majibuncin al'amuran ku wala nasirin haka nan bakku da wani mataimaki wanda yake ba Allah Allah ta'ala ka jibunci al'amuran mu kuma ka taimake mu idan Allah ta'ala ya jibunci al'amuran bawa ya taimake shi to shikenan bawa ya sami abin da yake so domin Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai shi yasa yace alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir komai da ka sani fa komai din da ya wuce tunaninka domin kai dan adam akwai komai din da ma tunaninka bai ya iya zuwa gurin to cewa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir yana na tudda yawa a cikin alqur'ani mai girma to tare da wannan malamai suke cewa bai halasta ba wani musulmi ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala wajen addu'a abinda bai zamto yana yiwuwa bisa al'ada na fata an gane yana daga cikin guluwi a wajen addu'a shine ka roki Allah abinda ka san haka din Allah ta'ala bai sunnata shi ya faru ba amma shi Allah ta'ala yana da iko haka din yayi wai ba abinda Allah ta'ala in ya ga dama yayi ba zai ba ala kulli shay'in qadir amma kai haramun ne a gare ka ka roki Allah tabaaraka wa ta'ala abinda ba haka yake gudana ba kace ya Allah daga nan zuwa fitowar rana ka mai da ni balarabe ai ba wanda ka taba ji haka ta faru to wannan haramun ne ke wannan addu'a guluwi ne a cikin addu'a ya Allah ka sa gobe gobe zan to ni ne sarkin makka ka san wannan batare ba zai ba amma Allah ta'ala mai iko ne kafin goban ya kashe kowa ya sake sabon halitta a sake halittar ka duk yana da iko wannan ai subhanahu wata'ala to amma duka irin al'amuran da wato Allah tabaaraka wata'ala bai sa su suna faruwa wato a rayuwa ta yau da kullum ba to wannan bai kamata musulmi ya roki Allah tabaaraka wata'ala da wannan Allah tabaaraka wata'ala sai ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum wannan am din malaman tafsiri magabata suka ce ɗayan biyu ne ko dai am din nan mimun din sila ce ma'ana kenan a turiduna an tas'alu rasulakum shin kuna so ku tambayi manzanku ne wasu kuma suka ce am din nan bi ma'ana bal am turiduna an tas'alu rasulakum a ko dai kuna so ne ku tambayi manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yanda aka tambayi annan Musa kafin ku ku ya kuke so ku yi ina ba ta gani Allah tabaaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai su kuma Yahudawa suna da shakku akan haka to idan aka ce bal ana nufin abinda aka faɗa a baya din ba haka yake ba abinda za a faɗa a gaba shine haka to kuma am din wasu suka ce ma'anar tabal ma'ana am turiduna an tas'alu rasulakum ku dai waccar jayayyar da kuke yi domin su Yahudawa suna cewa me wannan wani irin addini ne haka a ce yau ayi kaza kuma gobe a ce an fasa sun yi ta kokarin wato jan hankalin mu'minai cewa su bar addinin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi yana ce musu an yi umarni da kaza gida kuma yace an fasa wannan an canza shine Allah ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nansiha hadis na'ti bi khairin minha aw mithliha ai in muka shafa aya mukan kawo shi tafi wannan alkhairi ne sai suna wato bibitar mu'minai su kawar da su daga wato abinda suke kai na imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah tabaaraka wata'ala ya kore wannan magana ta su yace am a ku dai ba haka bane abinda kuke faɗa turiduna an tas'alu rasulakum kuna so ne kuma ku tambayi manzanku ma'ana manzan da aka turo muku domin kuma Yahudawa an turo shi har wato gare ku kuma sai dai kawai taurin kanku ne yasa kuka yi imani da shi am turiduna an tas'alu rasulakum kuna so ne ku tambayi manzanku kama su ila Musa min qablu kamar yanda aka tambayi annabi Musa alaihi salam kafin ku Allah tabaaraka wata'ala yace da wato cikin shi annan annabi Musa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa min qabl Allah tabaaraka akbar min zalik Allah tabaaraka wata'ala yace ai annabi Musa shi ma an tambaye shi abin da yafi wannan da mutane suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kace a saukar da littafi an tunazzala alaihim kitaban minas sama a saukar musu da littafi daga sama kamar yanda at-taura ta zo kacokan ba a rika yin wahayi kadan 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 ba suka ce mu so muke in dai kana so mu yi imani da kai qur'ani ya sauko gudansa daga sama kawai sai Allah ta'ala ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik ai sun tambaye annabi Musa ma abin da yake wannan shine Allah ta'ala ce kama su ila Musa min qablu a cikin wannan aya suna so ne su yi kamar yanda wato aka tambaye annabi Musa tun kafin zuwanka sai Allah ta'ala ya ce wa man yatabaddal al-kufra bil iman duk wanda ya musanya wato kafirci da imani ma'ana ya dauki imanin sa ya canza ya koma kafirci faqad dalla sawa as-sabil haqiqa wannan ya bace wa tsakiyar hanya su kafirai sun rungumi kafirci suka musanya shi sai suka dauka a matsayin me a matsayin imanin su to duk wanda yayi wannan fa lalle ya bata tsakiyar hanya kaga bata tsakiyar hanya wato shine kimuwa ta gaske ka doshi hanyar guri kaza da kake so ka je amma kai a gurin ka ka bata ne wani lokaci sai kana tafiya in ba gane ba ce guri kaza nake so in je sai ka ce ai kana kan hanya ci gaba kaga kai saboda kai ka bata ne ga ka tsakiyar hanya amma ka bata to shine mafi munin wato bata kana kan abun amma baka sani na zaka je ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
الله تبارك وتعالى يود كثير من أهل الكتاب يوا daga cikin ma'abota littafi daga cikin yahudawa sun so law yurdunakum min ba'di imanikum kuffar da a ce su mayar da ku bayan kun yi imani su mayar da ku kuffaran wato kafirai hasadan min indi anfusihim a matsayin hasada ne kawai daga kawunansu saboda hasadar cewar ku fa kuke kan gaskiya min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare su a cikin littafin su sai Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'fu kay afwa wasfahu ka kuma kyale hatta ya'ti Allah bi amri har Allah tabaaraka wa ta'ala yazo da al'amarin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir dan Allah tabaaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai wannan aya wato ta sako ne cikin sha'anin Uzaifa bin Yaman da kuma Ammar bin Yasir bayan an yakin Uhud an kashe musulmai an kashe mu'minai da yawa sai yahudawa suka samu Udayfa bin Yaman da kuma Ammar bin Yasir suke cewa da su kun ga abin da muke so da ku dawo addinin domin wannan addinin da yake kiran ku inda gaskiya ne fa da ba a rusa ku ba to ka san yana daga cikin wato mafi girman jarrabawa shine gurin da yake daidai a samu jinkiri inda yake kuma ba daidai ba abu ya bayyana kuma na nasara domin wannan anan mutane da yawa suke halaka ne a ce a wani fa boka ne zuwa gurin su haramu ne a ce ai ko ana zuwa ake samun lafiya to kaga musiba ce gashi da gaske bokancin yake amma kuma in an je kuma za a samu lafiya to ba jarrabawa da ta wuce ya zamto guri shine mummunan guri kuma amma manufa kuma tana tabbata a guri mafi girman jarrabawa ke kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su suke kan daidai amma aka je Uhud kuma aka kashe musulmai da yawa aka ji musu rauni da yawa aka cire waɗansu haƙori da yawa wasu aka cire musu kunnuwa wasu aka sare musu hanci saboda sai Yahuda suke cewa da Huzaifa da Ammar cewa wannan addinin naku fa inda gaskiya ne ai da ba ku haka ba suna so ne me su dawo da ku zuwa ga kafirci shine Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahli kitab da yawa daga cikin ahlul kitab daga cikin yahudawa suna so ne su dawo da ku daga addini sai Ammar bin Yasir yake cewa wato sai ainihin Huzaifa bin Yaman bin Yaman yake cewa ku a gurin ku ku addinin yahudanci ina matsayin karya alkawari yake suka ce ah mu a yahudanci ai karya alkawari ba karamin laifi bane yace to indai haka ne ni ma alkawari ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ba zan taba barin addinin sa ba to kun ga yanzu bai kamata na bari ba kenan tunda kuma a gurin ku karya alkawari mummunan abu ne to saboda haka ba zan karya ba Ammar bin Yasir sai yake cewa wa amma ana faqad raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islam dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana Ammar bin Yasir yake cewa kun gani kuma hakika na yarda da Allah shine Allah na shine ubangiji na kuma na yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah na kuma yi imani cewa musulunci shine addini na kuma yarda cewa alqur'ani shine jagora na na kuma yarda cewa Ka'aba ita ce alqiblata na kuma yarda cewa mu'mine sune yan uwana sai suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa cewa ga fa abin da Yahuda suke ce mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da su lalle kun dace da alkhair sun so su kawar da ku amma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da digadigan ku Allah ta'ala ka tabbatar da digadigan mu ko da yaushe mutum zai isa mun karkashewa shi sake daga cikin wato mafi alkhairin addu'o'i shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangiji kada ka karkatar da zakata mun bayan ka shirye da mu a yanzu zai wahala ka samu wani wanda zai zo ya ce da kai ka bar addinin musulunci saboda karfin da musulunci yayi amma ne akwai waɗansu bokaye da waɗansu ƴan duba da waɗansu ƴan tsubu da waɗansu ƴan kaza da kaza su kuma suna farautar imanin mutane sai ka samu mutum yayi shekaru aro aro tun da yake da imanin sa cip cip amma wata jarraba tana faruwa da shi shikenan zai je rusa imanin kuma ya dawo to kaga ya samu karkatar zuciya kenan Allah ta'ala ka kare Allah tabaraka wa ta'ala ce da yawa suna so ne law yurdunakum min ba'di imanikum suna so ne su dawo da ku bayan kun yi imani kuffaran ku dawo kafirai to wannan kuma suna nan ko da ba su same ku baki da baki ba wannan abin yana nan a zukatan wato yahudu kullun so suke ku zamto daidai wa daida yanzu ga shi abin da yake faruwa a ƴan kwanakin nan na maganar Filistin su yahudawa suna da organizations da yawa na tamwil wanda ake funding kudade masu nauyin gaske kusan kasashe da yawa na duniya musamman kuma Afirka dama su kawo UNICEF su kawo WHO World Health Organization ko NEI Northern Education Initiative a kawo IQE Integrated Quranic Schools Quranic Education duk wannan abubuwan su ta maka kudade masu yawa amma akwai manufa yanzu da aka zo maganar za a kori musulmai daga Filistin daga Gaza za a wasu su koma kasar Masar wasu kuma kasar Urdun sai wannan wato shugabannin wannan kasashe guda biyu suka ce ba su yadda ba kaga shi shugaban kasar America sai ya ce to ai muna ba ku kudi duk da ke cewa ba wannan muka kalla ba amma nawa muke ba ku duk shekara muna tallafa muku da dala biliyan uku da wani abu wancan da ɗigo huɗu wancan da ɗigo uku to kaga kenan ko da yaushe suna nan akan wannan manufa din shi sai Allah ta'ala ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istalaw ba za su gushe ba suna yakar ku sai sun ga sun sauko da ku daga addinin ku inda sun samu dama in ba su samu dama wannan kuwa amma za su ci gaba da kawo muku al'amura ya zamto iri daya da naku da nasu iri daya komai ku dawo iri daya ku zamto daidai wa daida idan kuka bambanta su gwada muku kuna kudin kauyanci idan ɗalibi musulmi yana jami'a yana kokarin sifatuwa da addini rana masa dariya ana ganin cewa kai kamar baka waye ba har yanzu kullun da irin wannan shiga ka rika bari gemu mai kuma kaza kai kace wani baka zamto wani champion ba international student amma kana wannan irin abu kai kana university kana faculty na kaza kana department kaza kullun irin waɗannan al'amura to lalle sai mun takaranta kullun fatan su shine su dawo da ku daga barin addini sun yi kokarin haka kuma a waccar aya da ta gabata manan sak min ayatin aw nusiha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama farko ana kallon Ka'aba ayi sallah sai aka koma kallon ina baitul maqdis da ana kallon baitul maqdis akai watanni 16 ko 17 ana sallah can Filistin ake kallo ayi sallah Qudus ba Ka'aba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka roƙon Allah a mai da shi Ka'aba saboda nan ne alqiblar kakansa annabi Ibrahim da yake cewa in za ku mun salati ku rika cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim to wannan annabi Ibrahim din nan ne alqiblar sa sai yake fatan a mai da shi rika kallon nan da Allah ta'ala ya saukar masa da wahayi cewa qad nara taqallaba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam da aka ce ya kalli can sai suka fara nan ma ya da maganganu ya za a yi da kuna kallon can kuna sallah ashe kenan addinin naku ba gaskiya bane yanzu sallar da kuka yi a baya kuma ba ta yi wakinan koya domin yana daga cikin abin da waɗansu koda a yanzu ba su ba su san cewar aqida ce ta yahudu ba shine lokacin da kake a kuskure sai ka fahimci kaza a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai zai ce maka kenan dadin ba daidai kake ba kenan duk shekarun da kai duk a kuskure kake to ai ba laifi bane in kai kana kuskure a da ko da shekara 100 ne yanzu kuma ka gane daidai ka gyara to Allah ta'ala zai yafi maka duk abin da ya gabata to amma wani su idan wani ya same su to yanzu kenan idan kai sai kai kaza shine addinin da dai ko kuma shine sunnar manzon Allah to babanka da bai haka ba kakanka da bai haka ba kai ma da ba kake ba sai ka ji ka fara tunanin to eh kuma fa haka ne bari in tsaya inda nake a to in ka tsaya inda kake in mummunan guri ne fa sai ka canza sai Allah ta'ala ya yi maka baya ba shikenan haka ake so ai to su Yahudawa haka suke sai to me yasa da kuke kallon can yanzu kenan duk sauran sallolin ku kenan musiba suna so ne su dawo da ku ku yi ridda min ba'di imanikum kuffara bayan kun yi imani ku dawo kafirai hasadan a matsayin hasada sai Allah ta'ala ya shida annabi sallallahu alaihi wasallam fa'afu wato kai afwa mana ka kyale su kawai wasbahu ka kuma kawar da kai al'afu wasafu wato waɗannan al'amura suna daga cikin al'amura mafi girma Allah ta'ala ya ce fali'afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku riga afwa ku riga yafe mutane kuma ai kuna so Allah ta'ala ya gafarta muku sai Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai afwa ka kuma kawar da kai malamai suke cewa wannan kafin a saukar da ayar yakar yahudawa ne aka ce a kawar da kai a kuma yafe musu a musu afwa a rabu da su kawai amma da aka saukar da wato ayar yaki shikenan aka ci gaba da yakar su hatta ya'ti Allah bi amri har Allah tabaaraka wa ta'ala yazo da al'amarin sa ma'ana shine ta hanyar azabtar da su da kuma yakar su hatta ya'ti Allah bi amri yanzu dai ku yi afwa sai Allah ta'ala ya kawo wani wahayi ne cewar a iya yakar su inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai Allah ta'ala mai iko ne akan komai da ka sani shi yake da ikon ya rusa su waɗannan yahudawa na'am
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
طيب الله تبارك وتعالى يسوى أقيموا الصلاة wa atu zakka ku sai da sallah ma'ana ku yi sallah kuma ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar ga kawunan ku na kyawun ayyuka min khairin na daga alkhairi tajiduhu indallahi za ku samu ladan sabunin Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa mai gani Allah ya ce wa qimus sala ku sai da sallah ayyukan da bawa yake yi wato daga bansa babu wanda yake sallah gaba daya shi sai Allah ta'ala ya fara cewa wa aqimus sala ku tsaya da sallah ba aikin da zaka yi da gangar jikinka wanda ya wuce wato sallah ku tsaya da sallah sallah kuma mafi alkhairin ta shine yinta a cikin jami'i kuma wacce ta fi kowace ita ce mai sallar asuba da kuma sallar la'asar a wani hadisi kuma da sallar isha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga alamomin da ake gane akwai munafunci a cikin zuciyar mutum dangane da addini shine kin zuwa sallar asuba a cikin jami'i da kuma kin halartar sallar isha a cikin jami'i sallar asuba Allahu tabaaraka wa ta'ala yace mala'iku ma suna halartar ta Qur'an al-Fajr kenan inna Qur'an al-Fajr kana mushahudan mala'iku sukan halarci sallar asuba mafi girman sallar asuba kuma ita ce sallar asuba kuma ranar juma'a yau juma'a gashi asuba ta yi wannan mafificiyar sallar ke shi yasa magabata kullum sukan kwanta da niyyar lalle insha Allah sai na fito sallar asuba duk wani tajhizat duk wani arrangement mutum zai yi ta yanda ba zai makara ba za su yi sai dai abin da ya fi karfin mutum musamman kuma in yau alhamis ne washe gari juma'a mutum zai tsaye da zai duwe insha Allah sai ya fito ya yi sallaci asuba a cikin jami'i Allah tabaraka wa ta'ala ce hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye sallolin guda biyar ku lura da sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yake yin sallar la'asar ya wulakanta sallar la'asar da gangan yake yi to duk aikin da kai a baya ma ya rushe kaf aikin da kai a dinin musulunci a rusa shi yasa tana da girman sha'ani salloli Allah ta'ala ya ce wa qimus sala ku tsaya da sallah wa atu zakka kuma ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abinda wato kuka gabatar ga kawunan ku Allah ta'ala ya ce ku bayar da zakka ya kuma sake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar na alkhairi ga kawunan ku tajiduhu indallah za ku samu ladan sa a gurin Allah abinda kuka gabatar na daga alkhairi malamai suke cewa abinda ake nufi da zakka din ake sake fara wato saboda anana ta girman sha'anin ta wasu mun suka ce a'a ana nufin zakka wa qimu salata wa atu zakka fi sallah ta farilla kenan wa atu zakka zakka ana nufin me ta farilla wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda kuka gabatar na kawunanku suka ce wannan ana nufin nafila ta sallah da kuma nafila ta zakka wasu suka ce a'a ana nufin nafilar kyauta sadaka kenan ka dauka ka bayar saboda girman sha'anin bada kuɗi saboda nauyin fudda kuɗi daga cikin zakata mutane to da wannan Allah ta'ala yake nufi saboda yace min khairin dan wata ayar ya nuna cewa khair ana nufin kuɗi yace kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khaira al-wasiyyah kada khairan din ana nufin me in ya bar kuɗi Allah ta'ala yace kutiba alaikum an rubuta muku an wajabta muku idza hadara ahadukum al-maut idan mutuwa ta kusanto wa dayan ku in taraka khairan al-wasiyyah idan ya bar wato kuɗi an rubuta masa ya bada wasiyyaci inda yana da kuɗi ayi kaza a ba wani kaza wani na bi na kaza a bashi ayi kaza ayi kaza saboda ka kuɗi shine mai alkhairi sai Allah ta'ala ya ce abin da kuka gabatar na daga alkhairi ma'ana na daga sadaka da kyaututtuka za ku same shi fa gurin Allah wani ana ce da shi Bashir bin Ma'bad al-Khasasiyya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gurin manzo Allah zai musulunta sai yake ce manzo Allah ya gaya masa sharuɗa za ka yi sallah guda biyar ya ce na yadda zan yi za ka je yaƙi kuma za ka ba da sadaka za ka yi zakka ya ce ya Rasulallah na yarda lallai zan yi sallah amma fa akwai wasu abubuwa wato ya gaya masa abubuwa kimanin guda shida sai ya ce akwai abubuwa guda biyu wanda gaskiya ya Rasulallah ina da ɗan kokonto a kai na biyu na farko shine zuwa yaƙi ɗin nan na ji fa sahabbai suna faɗa ba mu'minai suna cewa in ka je ka gudo Allah zai fushi da kai to kar in je gaskiya in ga ana kashe mutane in gudo kuma a fushi da ni ma'ana shi na so ya dauki permission farkon shiga sa musulunci a ce kai banda kai to sai ya ce baya da haka kuma ni dama wanda kuɗi sadakan nan gaskiya ne a ce ni banda wannan abinda nake da shi ni ma bai fi karfin iyalai na ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Bashir bin Ma'bad al-Khasasiyya yana jijjiga hannunsa ya ce ya Bashir la sadaqata wala jihad fa bima tadkhulu al-janna ya kai bashir idan baka yin sadaka ba za kuma ka je jihadi ba to da me za ka shiga aljanna ai inda ba za ka yi sadaka ba ba za ka je jihadi din ba za ka shiga aljanna wannan hadisi yana da girman sha'ani ba idan yanzu babu yaki da ake wanda kai za ka je na musulunci idan ma akwai yaki kai ba soja bane kai wanda kai amma sadaka ai tana nan to idan ya zamto kai baka da hannu a cikin sadaka baka da hannu wajen taimakon addinin Allah to akwai matsala fa kenan dan manzo Allah cikin hadisi ingantacce yace in babu sadaka za ka yi tsauci ga aljanna din ma dai daga cikin sahabbai sadaka ake nema ga ruwa ya tsananta a Madina yana da kuɗin da zai isa rijiyar bai kudi ya je ya siya ya ba shi abin daurewa wato makulli din ya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gashi an zo za a tafi Tabuka ya kawo abun hawa raguma guda 100 yace gashi manzo Allah yace duk abin da kai daga yau sai ka shiga aljanna komai za ka yi kidan aljanna ne ba daga yau kaga me ya ja wannan sadaka kuɗi saboda ya fi wato zuciyar dan adam ba abin da ba ta san tabawa kamar kuɗin sa idan kaga Allah ta'ala ya baka dama kana iya bayarwa kana iya kaza to yana da kanka da alkhairi ne sai cire maka wannan abu amma ainihin dan adam ɗabi'arsa baya san taba da yunsa ne yasa zaka ga an ce a kawo fi sabilillah kuma akwai ya ce to Allah ya ba mu bayar kamar shi ya sanya baya subhanahu wata'ala kuma manzo Allah ke cewa ai ma naqasat sadaqatun min mali sadaqa ba za ta taba rage dukiya ba duk abin da mutum zai bayar wallahi sai Allah ta'ala ya ba shi abin da yake wannan ko a kusa ko a nesa ba ta taba rage wa mutum dukiya ba kuma kullum sai mala'iku guda biyu sun sako daga sama kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim ɗaya ya ce ya ubangiji duk mai ciyarwa Allah ka mayar masa gurbi ka masa albarka duk mai riƙewa kuma Allah ta'ala ka sake hukunta masa al'amuransa ba ana nufin zai zamto bashi da shi bane a'a yana iya mutum ya zamto marowaci kuma yana ta tara dukiya amma dai ba za ta masa shi kansa ba zai amfana ba zai tara kuma zai mutu to ne in ka tara ka mutu ba kai aikin kai baka zaɗi a jikinka ba iyalanka ba su amfana ba addininka bai amfana yadda za ka samu a gaba alƙiyama ba dama Allah a manzala ce ka kiyaye Allah ka same shi a gabanka ma'ana ka lura da abin da ya ce ka yi za ka samu a gaba to duk ba ka yi wannan ba ka ga ƙarshen rashin wayo kenan domin za ka mutu ka bar duk abin da ka tara su kuma magabata wato magada su zo su yi wadaka da wannan abu kai kuma kana cin baka yi abin da ya kamata kai yasa wanda yake da hankali yakan yi daga cikin dukiyarsa ba haramun ne kai wa magadanka mugunta amma mutum yakan yi al'amura wanda yana jefarwa a gaba dan ya dauka a gaba wato azuba dan shi azuba ruwa dan ataka dan shi shi bare ne kaza dan gaba ba zuba ruwa dan ataka dan shi na duniya ba yace bare sai kaji jogo daya in kai wa onar ruwa ne saboda in yi hauni ma yamin kaza ba irin wannan zuwa da ruwan kai abin da gobar kiyama zaka amfana Allah tabaaraka wa ta'ala ce duk abin da kuka batar na wato alkhairi za ku same shi a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah tabaaraka wa ta'ala me gani ne duk abin da kuke aiwatarwa Allah ta'ala yana gani ya san kun yi ba abin da zai buye gare shi gobar kiyama mutane za akwai mutanen da za a fito musu da wato ainashin ladar da ke sun manta na me wannan sai gobar kiyama ta yi sai kaga kawai wani tarin lada wannan fa an yi kama manta kai da shi kaf to ai kaza da ka bayar din nan zaka ga wadansu mutanen Allah ya musu baiwa a duniya ana cewa fi sabilillah sai ya bayar wala akwai kusan kowa kuma sai ya gane a cikin al'umma akwai irin wannan mutanen inda kai tsangaran ka sai ka lura da wasu mutanen da duk inda ake magana fi sabilillah sai kaga ya debo ya mika din da zai to Allah ta'ala yakan zabi wasu bayi ya ware su ne akan al'amura muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka saboda yanayi na lokaci anan zamu takaita akwai wani bawan Allah jiya ya bada kamar yadda kwamiti suka ce ya bada 30,000 shi kadai gudumar da ake nema Allah ta'ala ka saka masa da gidan aljanna kuma Allah ta'ala bukatun su na alkhairi Allah ta'ala ka biya masa dama ana neman gudumawa duk asabar to shi kadai ya bada 30,000 shi kadai Allah ta'ala ka sa masa a mizanin kyawun ayyukansa kuma ka albarkaci zuriyarsa muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda suke taimakon addini Allah ta'ala ka taimake su wanda suka tsaya wajen gudanar da wato yan kwamiti na shirye-shiryen abin da ya shafi tafsiri da kuma wasu tajhizat na Ramadan a wannan guri Allah ta'ala ka musu albarka ka kuma saka musu alkhairi haka nan su ma yan media da suke tasowa Allah ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka kuma albarkaci zuriyarsu insha Allah wannan zamu takaita dan da dan sauraron lokaci kan ne ma ita mai guys خلاص.